Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shirin a yau Asabar 14 ga watan Maris shekarar 2020. A cikin shirin namu ne yanzu za a ji cewa a Najeriya an kammala bikin kamun kifi da nuna al'adu na argungun karo na 60. Muna tafa da ƙarin bayanin waɗanda suka yi nasara. Sannan muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba yake gabatarwa. Bayan nan muna tafa da labaran wasanni daga nan Washington DC. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce Turai ta maye gurbin China ta zama sabon cibiyar coronavirus. Babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a jiya Juma'a a Geneva cewa mutane na kamuwa da cutar a Turai fiye da ƙasar China, inda cutar ta fi tsananin yaduwa. Ƙasar Italiya ta faɗa a jiya yawan mutane da suka kamu da cutar sun haura 2,500 tsakanin sa'o'i 24, lamarin da ya kai adadin mutanen da suka kamu da cutar zuwa 17,660. Waɗanda suka mutu sakamakon cutar a Italiya kuwa sun kai 1,266. Sababbin kamuwa da cutar da mace-macen ya ƙaru a cikin gaggawa a jiya Juma'a a ƙasashen Spain da Jamus, yayin da shugaban Amurka Donald Trump kuma ya ayyana dokar ta ɓaci a ƙasar. A halin da ake ji kuma shugaban na Amurkan da ya ayyana wato wannan dokar ta ɓaci a ƙasar ya ce hakan dai zai buɗe wani hanyar taimako da gwamnatin tarayya za ta taimaka wa jihohi da birane domin yaƙar cutar coronavirus. Ya ce za mu yi galaba a wannan barazana, in ji Trump yayin da yake jawabi a taron manema labarai da ake nunawa kai tsaye ta talabijin a jiya Juma'a a fadar White House. Trump da ya ayyana dokokin ta ɓaci a baya sau biyar ya huskanci matsin lamba a cikin 'yan kwanakin nan, musamman daga 'yan adawa na Democrat da ya ɗauki irin wannan matakin, wanda gwamnoni da kuma shugabannin birane a faɗin Amurka suka ayyana dokokin ta ɓaci kana suka soke tarukan jama'a kuma suka rufe makarantu. Wannan matakin da zai ba shugaban ƙasar dama ya sake gwamman biliyoyin daloli daga asusun tallafi na lokacin bala'i. Haka zalika matakin kuma zai sa kowace jiha da birane, wato ko kuma gwamnatocin yankunan, su sa gwamnatin tarayya ta biya kashi 70% na abin da za a kashe wurin ɗaukar ma'aikatan lafiya da gaggawa da kayan aiki da magungunan yaƙi da cutar, wanda masana ilimin yaduwar cuta suka ce ya zai kai lokacin da wannan abin zai sha ƙarfin tsarin kiwon lafiyan ƙasar. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaro sun ce an kai wani sabon harin rokoki a kan wata tungar soji na haɗaka ƙarƙashin jagorancin Amurka ke sansani a ƙasar Iraki, sai dai babu wani cikakken bayani a kan ko an samu asarar rayuka. Wani kanan soja na Iraki ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa an harba aƙalla rokoki 10 a kan tungar. Wannan halin da aka kai da rana yau Asabar a kan sansanin na tungar sojin da ake kira Taji, wanda ba a saba gani ba, na zuwa ne kwanaki kalilan bayan irin wannan halin da ya hallaka sojojin Amurka guda biyu da wani ma'aikacin kiwon lafiya na ƙasar Burtaniya, yayin da wasu 14 kuma suka jikata a nan sansanin. Bayan halin da aka kai a nan Tajin a ranar Laraba, Amurka ta maida martani a kan manyan ma'ajin makamai guda biyar mallakan ƙungiyar Kaitab Hezbollah mai samun goyon bayan Iran da ke ƙasar Iraki. Ma'aikatar sojin Amurka ta Pentagon ta ce rokokin da aka kai hari da su a kan sansanin Tajin an adada su ne a cikin waɗannan ma'ajin makaman. Jama'an ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Mali sun ce an sake mutane biyu da aka yi garkuwa da su a Burkina Faso a cikin watan Disamba shekarar 2018. jama'an na ofishin Majalisar Dinkin Duniya sun ce an gano 'yar kasar Canada da mutumin nan ɗan kasar Italiya a yankin Kidal da ke arewacin Mali, an kuma mika su ga ma'aikatan kwantar da tarzoma na Majalisar Dinkin Duniya cikin koshin lafiya. An gano mutanen biyu da sunaye kamar haka: Edith Blair da kuma Luca Tichato. Da ƙarshe, India dai da take alfahari da ta shahara wurin nau'in motsa jiki na yoga da kuma shiga tsakani a wurare daban-daban a duniya, yanzu tana zuba ido ne domin ta ga ko duniya za ta yi koyi da irin gaisuwarta ta namaste a matsayin hanyar kare kai daga kamuwa da ƙwayar cutar coronavirus, yayin da shugabannin ƙasashen duniya ke yaƙi da cutar ta coronavirus.
Gaya da Baba Yakob Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya yau ne aka kammala bukukuwan kamun kifi da baje al'adun gargajiya karo na 60 a garin Argungu na jihar Kebbi da ke arewa maso gabashin maso yammacin kasar. An kuma bayyana waɗanda suka samu nasarar gasar. Daga Kebbi ga rahoton da wakilin Mulamida Abubakar ya aiko mana.
Irin abubuwan da suka faru kenan bayan kammala bikin kamun kifi tare da bunƙasa al'adun gargajiya a garin Argungu na jihar Kebbi, Najeriya. Duk da cewa raɗe-raɗen ƙalubalen tsaro, an da yi wannan taron lafiya tare da halartar manya-manyan baƙi daga ciki da wajen Najeriya, daga cikin su kuwa har da shugaban majalisar dattawa na ƙasa da kuma mai martaba sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar. Bikin na bana dai da aka ɗauki sama da shekaru 10 ba a gudanar da bikin na kamun kifi ba bisa matsalolin tsaro. Masu ruwa da tsaki dai a bikin da suka haɗa da gwamnan jihar ta Kebbi da sarkin Kebbin Argungu sun nuna matukar farin cikin su ganin yadda aka gudanar da wannan gagarumin biki a cikin kwanciyar hankali. Bana dai an samu kimanin masunta da suka fafata su 30,000. Shi ma gwamnan jihar ta Kebbi Abubakar Bagudu ya ce, an jarabe mu da matsalar rashin tsaro kuma hakan ya yi jallin shekaru da dama da suka gabata ba gudanar da wannan bikin ba na kamun kifi a garin na Argungu, don haka dole ne mu gode wa Allah kan hakan. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da ya halarci taron na kamun kifi a garin na Argungu ya yi tsokaci kamar haka:
wannan bikin ya kayatar kwarai da gaske, kana ganin jama'a cikin kwanciyar hankali da masha'a, kuma ga abin da muke gani ga jama'a nan kusan kowane ɓangare na Najeriya jama'a waje sun halarci wannan biki. Ba shakka biki ya kayatar kwarai da gaske.
Ya Excellency, ya za ku inganta al'adun gargajiya musamman a jihar Sokoto da sauran irin waɗannan bukukuwa?
Mu a jihar Sokoto, saboda ƙara ba da ƙarfi ga sha'anin al'adunmu na gargajiya, mun dawo da ma'aikata musamman ta al'adun gargajiya a jihar Sokoto don mu ƙara inganta al'adunmu na gargajiya, waɗanda suna da ƙayatarwa, suna da sha'awa, wanda ba ma son 'ya'yanmu masu tasowa su manta da su.
Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Argungu, jihar Kebbi, Najeriya.
To madalla, gaida Lamido Abubakar da wannan rahoton. Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 4:39 na yamma. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama da ke son jin bayanai game da mugunyar cutar murar nan ta corona da ta kidimar da duniya baki daya. Da kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na tambayar su Hussein Abba Damban da Muhammad Musa Damban da Ali Slim na masu neman bayanai kan fari da kuma ƙwarin dango masu cinye amfanin gona. To bari mu fara da kashi na biyu na ansar dimbin masu sauraron mu da ba za mu iya jera sunayen su ba waɗanda ke tambayoyi kan cutar murar nan ta corona. Idan masu tambayar na saurare ga Profesa Balaraba Sani Garko na asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Shika Zaria da ci gaban ansar ku.
Duk wanda ya dauki abinci misali nama danye ya ci nama danye akwai ƙwayoyin cuta wanda suke jikin dabbobin nan wanda ko a mu nan kasashen Hausa muna yanka shanu muna yanka awaki da sauransu. Akwai cututtuka da ake samu kamar su tapeworm ake ce musu wani irin tanaci haka mai fadi wanda take kwanta yakan shiga tsoka ya zauna a gurin wanda in aka ci zai iya kawo ciwo a cikin dan adam. Shi yasa ake horar mutane cewa su dafa nama ya dahu sosai luko saboda haka ya zama shi ma ƙwayan cutar ya dahu shikenan shi ma ya zama abinci. Amma aka bar shi danye da ransa yana shiga ciki sai haihu shikenan sai a samu ciwo. So wannan definitely yana da ta'ammali kamar misali ƙwayan cuta nau'in viruses nan da ake magana kamar su HIV ko hepatitis B. Ita hepatitis B ma saboda halittar da Allah ya mata tana a busheshen jini ma da ya makale a jikin bango tana iya yin wata shida shekara ma a gurin tana da ranta a gurin. Wanda to balle mutum ya dauki jini kuma ro gashi a cikin nama ana ci jini na dalala a haɗe aiki kenan kawai ta samu kafa ta shige jikin mutum sai ta zama ciwo. To wannan definitely ba wani shakka ba tantama ta'ammuli da nama wanda bai dahu ba da danye abubuwa da halittun da baka ma san su ba saboda akwai ƙwayoyin cutar da suna tasiri ne kawai a dabbobin nan wanda in ba a dabba ba zai ma iya ta shafa dan adam ba. To amma sai dan adam ya zo ya ta ci yana ci to kuma shi kowace halitta ka gani da mai kawo ciwo a asibiti akwai abin da ake ce mata adaptation. Idan aka ci gaba ta ci gaba da shiga jikin dan adam sai ta canza ita ma ta fara gani bari ai tana neman abincin da za ta ci ta rayu ne sai kawai ta fara shiga dan adam ta fara kawo ciwo. To wannan yana da ta'ammali babu tantama akwai ta'ammali da danyen nama da sauransu da kuma abincin da bai dahu ba.
Yau wato Profesa baya ga muhimmancin dafa nama kamar yadda ka ce a guji cin danyen nama shin waɗanne matakai ya kamata mutum ya ɗauka don kauce ma kamuwa da wannan mugunyar cutar?
Okay, to ita dai wannan corona kamar yadda muke magana ciwo ne watakila wanda ake transmitting ɗinsa idan mutum ya misali tari ko atishawa ko magana za ka ga ɗan tarkatsin abubuwan da suka fito daga huhu suna ɗan feshi haka da sauransu. To abin da yake faruwa duk wanda yake a kusa da mutumin haka atishawa shi ma zai iya shaƙa. Sannan idan mutum ya atishawa muna da ɗabi'a sai mutum ya sa hannunsa ya kare atishawa kar ta ɓata mutane. To duk wannan ƙwayoyin cutar sai su fito su hau kan hannunsa. To idan aka yi rashin sa'a sai ya gaisa da wani ko ya taɓa kofa ko ya taɓa wani kofi ko ya taɓa wani cokali ko duk abin da aka taɓa wannan abin zai manno a jiki wanda ya zo ya taɓa shi ma ya hau wanda ya taɓa shi ma ya hau sai a samu contact. Watakila ko ba wanda zai sani misali an zo ta ce jirgi wannan ɗan abin da yake gangarowa ta kan mata takala da ƙarfe a gefe wani za a nishi yana gangarowa zir ta sama har ƙasa sai ya shafa ciwon duk wanda ya taɓa kuma shi zai samu. To haka ake abin nan to shi yasa aka ce idan mutum yana atishawa da tari to su ne ya kamata su saka wannan tanta a wannan ragar da suke tare tare baki da hanci ba wai kuma a tare baki kawai ba har da hanci za a rufe sannan akwai wani karfe a saman hancin a lankwasa shi saboda kar wani abu ya fito idan aka yi atishawa ko idan aka yi tari. Sannan wanda kuma suke misali ba su da alamun abin nan ko wani abin nan a yi kokari da duk inda ka fita ko a ɗakin ka ne ka shiga toilet ka fito ka taɓa ƙofa da hannunka da wani abu to a wanke hannu da sabulu a samu abin da ake ce mishi sanitizer a sa ko a samu ɗan spirit a wanke hannu da an yi motsi a wanke hannu. Sannan kuma ana ganin watakila mutane za su ga a social media ana nuna cewa gaisawa da hannu ma a masabuha a ba da hannu da hannu in ba dole ba a bar shi kawai a yi saboda larura ce ta kawo a san addinai sun so a yi da al'ada amma wannan larurar a bari in ta tafi sai a yi sai a koma haka din. In akwai wanda suke daga suna gaisawa da kafa wannan kafa da sauransu yawa to kaga wannan abu ne mai kyau wanda zai kiyaye mutane daga hadarin kamuwa da wannan ciwo din.
To Profesa akwai kuma masu tambayar cewa wai da gaske ne tafarnuwa na maganin miyagun cututtuka irin wannan ba a so ne a faɗa a duniyar kimiyya saboda sha'anin jari hujja wasu kawai da gaske ne ko kuma dai kawai shaci faɗi ne?
To shi ciwo Alhaji Ibrahim, ciwo yanda yake ya danganta ga yanayin halittar mutum yanda Allah ya halitta shi. Corona nan duk da cewa ta shafi mutane da yawa a duniya, a Afirka akwai bakake wanda suka samu, kuma duk bakin da ya samu corona ba wanda ya mutu har yanzu. Saboda haka halittar jikin mutum tana da alaka sosai da nasaba da yanda yake abin nan ciwo. Misali, zan bada misali ga tarin TB. Tarin TB tari ne wanda a iska ake daukar sa, kun taro a masallaci ko a majami'a ko a makaranta ko a kasuwa, sai wani mai tarin TB ya tari, duk wanda suke gurin za su shaki kwayoyin cutar tuberculosis din nan. Amma ba kowa ne zai samu ciwon TB ba, saboda akwai wanda garkuwarsa tana da karfi, akwai wanda garkuwarsa ba ta da karfi. To abin da nake so in yi magana a nan shi ne, ya danganta shi ta wannan garkuwar jiki tana da alaka da halitta tukuna da Allah ya halitto mutum, wannan jikin shi ya zama fari ko ya zama baki ko ya zama mai karfin hali ko mara karfin hali ko rago da sauransu. Sannan kuma tana da nasaba da irin nau'in abincin da mutum yake ci. Nau'in abincin da ɗan Afirka yake ci na farko, da su ganyaye da sauransu da su ayi, wanda za ka ga mutumin da yake ƙauye ba kasafai za ka ji mutumin ƙauye ya tashi da ciwo in na zamani da ake magana ba. Da wahala, saboda haka wato akwai abubuwa da yawa da suke da fa'ida. Matsalar da muke da shi a kasar Hausa, ba a zauna an bincike su a gane menene yake maganin menene ba. To shine matsalar. Amma abin da ya kamata bushawar da muke ba mutane, abubuwan cin da muke ci na al'ada wanda mutanen ƙauye suke ci, kar mu gudu daga gare su. Ai yasa kwanan baya in ka lura akai ta bada muhimmanci akan zogale. Zogale ba maganin komai yake ba, yana taimakawa garkuwar jiki ne. Amma sai wani ya zo a murka da zogale a jika shi a ruwa ai ta sha, ba abin da zai yi dage. Amma mutane saboda sun raja'a, ko ba shi kaɗai ba ne, duk wani ganye da ka gani a ƙauye da wani ɗanin itace da sauransu suna da muhimmanci da taimakon da suke a jikin mutum, saboda suna taimakawa garkuwar jiki ta ƙara kaifin kuzari. Tafarnuwa, mu dai a binciken likita wanda muka sani, mun san tafarnuwa aka sha tana za ta iya maganin mura misali. To mura kuma idan aka ce mura ba dole ya zama na cewa ko ce irin mura ba, shi za a ga ana shan shayi da citta da sauransu da tulay man tsami.
Haka
duk mura da ta wuce kima ta gagara, to ko dai ta ci karo da garkuwar jikin mutum wanda yake ba ta da karfi mai rauni, ko kuma watakila an yi wani ɗan dabarbaru da mutane suke ta tsammani, wanda watakila zato yana da karfi a duniyan nan, saboda mun san akwai ma kirci a duniya. To ba haka ba wani abu, amma dai kaman tafarnuwa da su citta da sauransu an san cewa suna rage yawan kitse a jikin mutum, shi yasa an ka tafi kasashen Laraba wannan girkin su gaba ɗaya tafarnuwa suke yi.
To Professor, ita zuma fa daga cikin masu tambayar sun ce shin zuma na iya taimakawa mai fama da cutar coronavirus koko?
Duk maganin da ka gani a lajin ba, duk maganin da ka gani a duniya akwai kaifin aikinsa inda yake da karkata. Waɗanda suke tambayar nan wanda suke su musulmi ne za su kawo hujja ta addini cewa ai Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce zuma tana magani. Na mun yadda zuma tana magani a cikin littafinsa Prophetic Medicine, nubuwa da aka yi magana. To amma kuskuren fahimtar da ake samu shi ne koyarwar da aka yi cewa zuma za ta yi magani, in mutum ya karanta ibn nubuwa ɗin nan a cikinsa gaba ɗaya na Larabcin ko na Turancin, ai zumar ta aka ce ka dangwala da ɗan yatsa kalata sau ɗaya sau uku sau bakwai sau biyar sau bakwai. To wannan in ka dangwala ɗin nan gaba ɗaya bai kai ƙaramin teaspoon ba, amma mutum sai ya zo ɗauki ƙaton cokali ya cika shi ya zuba wani shi yana shi zuma tana magani, annabi ya ce tana yi. Ina ga wannan kuskuren fahimta ne. Likitoci da ƙasashen Turawa sun ba da shawaran a samu zuma mai kyau a goga irin in ke ƙone fata ta ɗaya ɗin a sa warke wasa ta fi magungunan likita.
To sai kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar su Hussein Abba Damban da Muhammad Musa Damban da Ali Sulemina da ke samun bayani kan farin dango da kuma ƙwarin dango masu lalata amfanin gona. Idan masu tambayar na saurare, ga Farfesa Dauda Ishaya Ikara na sashin koyar da darussan noma a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria da cigaban ansarku.
Nan jami'armu ta ma'aikatarmu ta gona Jami'ar Ahmadu Bello da ke samar Zaria an yi aiki da yawa kan abubuwa da manomi zai iya amfani da shi a sauƙaƙe. Ala misali, akwai wannan itacen da ake kira darbejiya ko wasu sukan kira ta dogon yaro, da turanci akan kira ta nintri. Yawwa, to kaga ƴaƴan wannan itacen da damuna za ka ga yana zubowa a ƙasa sosai da yawa ɗanyen, sai ka ga ba wani abu da ake bishi sai dai ƙuda ya yi ta bi yana tsotsa ko yana ci haka nan. To wannan ƴaƴan shi wannan itacen darbejiya ko dogon yaro, idan mutum ya ɗibe shi ɗanye haka in manomi ya je gindi itacen ya tattara ko ya sharo da tsuntsiya ya diba ya zuba, so idan ya kai gida ya daka shi a trees da tabarya, idan aka daga shi din nan yayi kaman jajjage din nan, to sai mutum ya juye shi a cikin bokiti sai ya debo ruwa, ala misali kaman kashi da cikin uku, wato in kaman shi yawan ƴaƴan itacen bai wuce kilogram ɗaya, wato mutum sai sa ruwa kaman lita goma a cikin shi haka. To idan ya zuba ruwan nan a cikin wannan ƴaƴan itacen da ya jajjaga ya daka a turmi, sai ya rufe bokitin ya bar shi ya tsuma ya kwana tukuna a cikin ruwan nan. To idan ya zo da safe sai ya tace wannan ƴaƴan itacen darbejiyan ko dogon yaron daga cikin ruwan. To wannan ruwan da rariya, to wannan ruwan da ya wuce talariya a ƙasa aka tare shi a cikin bokiti ko cikin wani babban kwano daro haka, to manomi zai iya zuba shi a cikin injin goran feshin nan da ake sabawa a baya da ake kira knapsack sprayer. To in ya ɗauke shi ya fesa a gona, zai ga cewa tamkar aikin da yake yi haka ne waɗannan magungunan da ake saya da kuɗi mai tsada su ma suke yi a kan shi wannan ƙwarin ɗangon.
Kana nufin yana da ingancin maganin da ake shigowa da shi daga ƙasar waje da tsada?
Sosai kuwa, sosai kuwa, domin wani lokacin ma za a gani aikin da zai yi ma shi maganin da ake saya da tsada ɗin zai zama da ɗan tangar, domin shi wannan ba shi da illa ga jikin mutum, ba shi da komai, sai dai gaskiya yana da aiki sosai akan irin waɗannan ƙwarin kan ƙwarai da gaske. To kamar yadda na gaya maka na ce akwai wani ƙwarin da ba fi shekara huɗu ba da aka gano shi a nan Najeriya, ana kira armyworm.
Haka.
To wannan shi ma muna kan bincike a kan shi da irin wannan ƴaƴan itace da sauran wasu ganyaye ma a gani, domin a koda yaushe mukan so mu samun mu manoma hanyoyin sauki. To kuma ba da dadewa ba shi ma za mu fitar da sakamako a kai, kuma cikin gwajin da muke har da shi ƴaƴan wannan itacen darbejiyan, wato dogon yaro a kai duka. Saboda su duka ba su fi shekara huɗu da fito da aka gano a nan Najeriya. Shi yasa, amma dai muna gab da gama wannan bincike ba da dadewa ba, shi ma ina ganin manoma za su dara in Allah ya yarda.
To professor, kamar yadda akan yi amfani da kamar jirgi a hango farin dango da suka doshi ko wata ƙasa haka ko wani yankin ƙasa haka da sauransu, shin yaya ake gane cewa ga inda suka dosa har a gargadi manoma?
To akwai wannan ya danganci ɓangaren kimiyya kuma.
Haka.
Akwai a fannin karatunmu na aikin gona akwai abin da ake cewa forecasting, kamar yadda masu harsashen yanayin nan sukan yi. To a fannin aikin gona akwai aikin harsashen aukuwa na ƙwari ko na ciwo na amfanin gona da sauransu. To da zaran damuna ta faɗi wani lokaci, ba mama jira cewa sai an ji labarin waɗannan ƙwari a wani guri ko an gansu sun taho. Sau da yawa akan gudanar da wannan aikin a wurare daban-daban na harsashen aukuwar ƙwarin gona ko harsashen aukuwar ciwo na amfanin gona ko harsashen aukuwan irin ma ciyayi, waɗannan ciyawa wanda take bakuwa ko wanda take da illa sosai ga amfani. So su ne muke kira forecasting ko incident forecasting.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Professor Balaraba Sani Garku da Professor Dauda Isha Ikara duk na jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria waɗanda suka ansa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin Hailu Helu da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalma Si Garba ke cewa sai makon gobe.
Toma da lagai da Ibrahim Kalmasi Garba da amsoshin takardunku. Yanzu kuma sai labaran wasanni daga nan Washington DC.
Wasanni a takaice.
An dage buga kusan dukkanin wasanni na duniya sakamakon annobar cutar coronavirus ya zuwa safiyar jiya Juma'a. Yan kallo sun yi dakon makomar babbar gasar kwallon kafa ta Premier ta Ingila wacce ita ma bayan wani taron gaggawa aka bayyana jingine ta baki daya har ya zuwa 4 ga watan Afrilu. Tuni dai da aka sami wasu manyan taurari biyu na gasar ta Premier da alamun cutar da suka hada da mai horar da yan wasan Arsenal Mikel Arteta da dan wasan Chelsea Callum Hudson-Odoi. To sai dai kuma wasu rahotanni na nuni da cewa tayuma ba za a iya ci gaba da fafata gasar ta Premier ta bana ba sakamakon ƙara yaduwar cutar wanda hakan na nufin tabbatar da kungiyar Liverpool da ke jagorancin teburin gasar yanzu haka a matsayin zakarun gasar na bana idan har hakan ta kasance. Tuni da hukumar kwallon kafar Turai wato UEFA ta bada sanarwar dage dukkan wasannin gasannin ta na wannan makon da ma mako mai zuwa ciki ko har da gasar zakarun Turai da ta kofin Europa sakamakon cutar ta coronavirus. Haka ma an dage gudanar da taron tsara jadawalin fafatawa a mataki na gaba na gasannin na UEFA da aka tsara gudanarwa a ranar 20 ga watan nan na Maris tare kuma da dukkan wasannin matakin quarter final na gasar matasa ta UEFA da aka shata bugawa a ranakun 17 da 18 ga wannan watan. Hukumar ta UEFA ta ce za ta sanar da mataki na gaba akan wasannin da ta dage. A nahiyar Afrika ma an dage buga dukkan wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar ta shekara ta 2021 da aka shata fafatawa a wannan watan har sai yadda hali yayi. A wata sanarwa da hukumar kwallon nahiyar ta Afrika wato CAF ta fitar ta ce an dage wasanni 48 da aka tsara fafatawa tsakanin ranakun 25 da 31 ga wannan watan sakamakon fargabar ƙara yaduwar cutar ta coronavirus duk da cewa mutane kalilan ne ta shafa a nahiyar ta Afrika. To sai dai CAF ta bayyana cewa yan wasa da dama da za su buga wasannin za su zo ne daga wasu kasashen nahiyar Turai da Asiya da cutar ta yi kamari wanda hakan kan iya sa su ƙara yada ta a nahiyar ta Afrika. Tsohon dan wasan Najeriya Odion Ighalo na kan ganiyar samun zama na dindindin a kungiyar Manchester United ta Ingila sakamakon tauraruwarsa da ke haskawa tun zuwan sa a kungiyar. Ighalo ya koma United ne a ƙarshen rufe kasuwar cefanen ƴan wasa ta watan Janairu a zaman aro. To amma kwazon dan wasan ya saya masa farin jini da soyayyar jami'an kungiyar musamman kocin ta Ole Gunnar Solskjaer. Manazarta lamuran wasanni na ganin a cikin wasanni takwas kacal da ya buga wa kungiyar ya nuna cewa ya mazarta kasancewa madadin dan wasan kungiyar Marcus Rashford da ke fama da rauni bayan da ya zura kwallaye uku a cikin wasanni uku da ya soma. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaice.
Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce Turai ta maye gurbin China ta zama sabo cibiyar coronavirus. Babban daraktan hukumar lafiya ta WHO Tedros Ghebreyesus ya faɗa a jiya Juma'a a Geneva cewa mutane da suka kamu da cutar suna da yawa yana ƙaruwa yafi ƙasar China inda wannan cutar tafi tsanani. A hali da ake ji kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana dokar ta ɓaci a ƙasar yana mai buɗe hanya da ba da taimako da gwamnatin tarayya za ta yi zuwa ga jihohi da kuma birane domin yaƙi da wannan cutar ta coronavirus. Ya ce za mu yi galaba a wannan barazanan, in ji shugaba Donald Trump a lokacin da yake jawabi a wani taron manema labarai da ake nunawa kai tsaye ta talabijin a jiya Juma'a a fadar White House. Jami'an tsaro sun ce an kai wani sabon harin rokoki a kan wata tungar da sojojin haɗaka ƙarƙashin jagorancin Amurka ke sansani a wurin a ƙasar Iraki.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Hail da ya ba da umarni, da injiniyan mu na yau Carl Muhammad Hafiz Babalake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.